Sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada a Abuja, ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping sun amince bisa ga kyakkyawan manufa da kuma rattaba hannu akan waɗansu muhimman ayyuka da za a yi a cikin Najeriya. Wannan ayyuka da suka haɗa da gina tashar wuta ta Mambila wadda za ta ba da megawatt 350,000 da kuma bashin da zai kai ga kafa tsarin samar da sadarwa ta zamani haɗe da yanar gizo da kuɗinta ya kai miliyan 328 na dala, wanda Galaxy Backbone da Huawei Technologies na China da kuma Najeriya suka rattaba hannu, zai taimaka matuƙar gaya wurin gudanar da ayyuka na fasahar zamani a cikin Najeriya. Haka kuma shugabannin guda biyu sun amince cewa za a ba da tallafi da bashi wanda zai kai ga kafa ko ƙara faɗaɗa wasu filayen jiragen sama guda hudu da gina layin dogo da kuma taimaka wurin bunƙasa ruwa a tafkin Chadi, wanda zai taimaka ma arewa maso gabacin Najeriya wurin samar da ayyukan yi da kuma yaƙi da ta'addanci, da kuma wasu miliyan 50,000 na kuɗin yen da ƙasar China ta ba Najeriya domin samun nasarar yaƙi da ta'addanci na gaba-gaba a jerin muhimman ayyuka da shugaba Muhammadu Buhari ya samu wa Najeriya daga ƙasar China. To amma ko da yake dukkan waɗannan nasarorin suna da amfani ga rayuwa da kuma ci gaba na Najeriya, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki Risaluddin Muhammad, tsohon babban darakta na kamfani Unity Bank da ke Najeriya, ya bayyana ma Afreda na yadda shi cewa sai fa an yi taka tsantsan domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
A kula a tabbatar cewa ayyukan nan an alwatar da su a bisa lokaci ba tare da wasu matsaloli daga wajen ƴan siyasa ko musamman ma'aikatan gwamnati ba. Sannan kuma ya zamanto an kula cewa kuɗaɗen da ake karɓa muna da ƙarfin da za mu ringa biyan batutukan nan ko ba. Idan ka duba abin da ake cewa debt to GDP ratio, ƙarfin arziki da kuma bashi ana tantance, za ka cewa masana tattalin arziki za su gaya maka cewa ai muna da damar da za mu ci gaba da karɓan bashi. Amma akwai abin da ake sake dubawa, shi ne abin da ake cewa debt to revenue ratio. Kana da bashi, menene dangantakar ƙarfin biyan bashinka da ƙarfin arzikinka, ƙarfin kuɗin da kake samu na shiga?
Ta yaya Najeriya alal misali za ta yi wannan hattara da kake magana a kai domin kada cin hanci da rashawa da maganar siyasa da son kai ya shigo gurin aiwatar da ko karɓa ko yin amfani da waɗannan basussuka ko tallafi na musamman da ake samu ko za a samu daga ƙasar China?
To ai misali dukkan zamanin China akwai wani hanzari da suka yi. Hanzari ba gudu ba. Duk yawancin kuɗaɗen da za su shigo ba fa kuɗin za a zo a dankawa a Najeriya ba. Ayyuka za su zo su yi da kuɗin. Kuma wasu wa zan ce ayyukan nan shi ne wata matsala ma da nake son dama ne maka bayani. Kamfanin su ne za su zo. So idan ba nutsuwa muka yi ba, muka dage ba, za ka ga cewa kamfanin su sun zo sun samu harka, sun ba mu bashi, amma mu namu kamfanin ba su tashi ba. Sannan kuma akwai kaman bashi da suka bayar banda wannan bashi na a cikin wannan bashi na dala biliyan 6, akwai dala biliyan 5 da suka ware wanda duk wanda yake so ya shigo da wani abu daga China za a bashi bashi. To kaga idan muna ta shigo da komai, ta yaya namu kamfanin za su tashi? Sai mun kula. Shi kuma maganar rashawa, maganar harkar ma'aikatan gwamnati, wannan kowa ya san cewa su ne cikakkun matsala na alwantar da ayyuka a ƙasar nan. Kowa ya sani. Saboda haka gwamnati sai ta miƙe in tana son, tun da zamani ne na siyasa, duk wanda yake ɗan siyasa da shi shugaban ƙasa da sauransu suna son su nuna mutane ga abin da suka yi wa jama'a. Idan wani yazo ya kawo musu cikas, to ke tuwai hukunci ya fada a kansa.
Malam Risaluddin Muhammad kenan, wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a ganawa da na yi da shi a Abuja, bayan da bayanai suka fito cewa gwamnatin Najeriya ta samu nasarori barkatai da shugaba Muhammadu Buhari ya samu ko ya yi a taron da Najeriya ta halarta a ƙasar China tare da waɗansu ƙasashe na Afirka, wanda ƙasar China ta ba da bayanin cewa za ta ba da tallafi da basussuka masu sauƙi da rangwame da ya haura dalar Amurka miliyan 60,000. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.